sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM dake birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 12 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya majalisar wakile ta yi wa kasafin kudin shekarar 2020 karatu na biyu. Bayan haka za ku ji bayani game da fara hakko mai a yankin kogin Gongola da ke jihar Bauchi. Sannan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da 100,000 sun rasa matsugunan su ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiya ke kaiwa arewacin Syria. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunan su sun fito ne daga Ras Lain da Tal Abyad. Dakarun Syria da kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakarun Turkiya sun kwace garin Ras Lain dake bakin iya ka kasar kamar yadda Turkiyar ta yi ikirari. Kungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ke Syria ta ce adadin fararen hular da suka mutu sakamakon farmakin da Turkiya ta kai ya ƙaru zuwa 30. Ranar Larabar da ta gabata ne Turkiya ta kaddamar da farmakin tsallaken iyaka, tana mai cewa tana so ne ta fatattaki mayakan kurdawan Syria da ke tudun natsirin arewacin kasar waɗanda take yi wa kallon ƙawayen 'yan ta'addan kurdawa 'yan aware da ke Turkiya. A wani taro da aka yi yau Asabar, shugabannin kasashen Indiya da China sun kawar da bambance-bambancen su, sun kuma ce za su tunkari batun wage gangiban kasuwancin da ke tsakanin kasashen wanda ya fi shafar Indiya sosai, za kuma su karfafa matakan tsaron iyakokin su. A garin Malappuram da ke gabar teku a kudancin Indiya, shugabannin biyu suka gana. Prime Minister Indiya Narendra Modi ya ce mun yanke shawarar mu duba bambance-bambancen mu bisa ga la'akari da hangen nisa, kuma ba za mu bari bambance-bambancen su kawo mana takaddama ba. Ya ƙara da cewa bangarorin biyu za su ci gaba da kula da damuwar junansu ta yadda dangantakarsu za ta zama hanyar samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. A yayin da suka zauna fara ganawa a taron, shugaban China Xi Jinping ya ce mun fara kyakkyawar tattaunawa a matsayin ƙasashe ƙawaye ba tare da yayi ƙarin bayani ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch ta fadawa kwamitocin majalisar wakilan Amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ya hurawa ma'aikata harkokin wajen kasar wuta akan su cire ta daga mukamin jakadiyar. Jaridar Washington Post ce ta fara bayyana wannan rahoton wanda ta ce ta samu daga jawabin Ms. Marie da ta shirya gabatarwa a gaban kwamitocin. Trump ya dakatar da Marie daga zama jakadiyar Amurka a Ukraine ne a watan Mayun da ya gabata bayan ikirarin wasu bayanai marasa tushe da ke cewa ta nemi ta rushe manufofin shugaban. A bayanin jawabin da ta shirya, tsohuwar jakadiyar ta faɗi cewa matakin da shugabanninta suka ɗauka na cire ta daga mukamin sun yi ne bisa bayanai marasa tushe na ƙarya kuma daga mutanen da akwai alamar tambaya a dalilansu. Tsohuwar jakadiyar ta ce ta yi makin cire ta daga wannan mukamin da aka yi duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yarda cewa bata aikata wani laifi ba. A jihar California da ke nan Amurka kuma jami'an kwana-kwana sun samu nasarar shawo kan gobarar dajin da iska mai karfi ke kara bazawa a yammacin jihar. Gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum daya, gine-gine da yawa kuma sun kone, lamarin da ya sa akan dole aka kwashe dubban mutane daga yankin. A yau Asabar, shugaban hukumar kwana-kwana na birnin Los Angeles, Captain Brandon Silverman, ya faɗi cewa an shawo kan kusan kashi 19 gobarar dajin wadda aka yi wa lakabi da Saddle Ridge a cikin daren jiya a karamar hukumar mulkin Los Angeles, game da kuma taimakon yanayin sanyi-sanyi da iska mara ƙarfi. Gobarar ta lalata akalla gine-gine 31 ciki har da gidajen jama'a. A jiya jama'a kashi 13 gobarar dajin da ke babbaka a San Fernando Valley da ke arewa maso yammacin Los Angeles aka iya kashewa, bayan da ta laƙume hektar 3,000 na fili a cewar jami'ai. Hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane kusan 23,000 a yau Asabar a yankin da kusan mutane 100,000 ke zama. Amurka za ta tura ƙarin ɗaruruwan dakarunta da kayan yaƙi ƙasar Saudiya don daƙile wani yunkurin tsokana daga Iran. Sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa cikin abubuwan da za a tura har da jiragen saman yaƙi guda biyu na fighter squadrons da ƙarin makamai masu linzami da na'urar kariyar makamai masu linzami da ake kira SAD a taƙaice, da kuma jami'an soja da za su taimaka. Kusan dakaran Amurka 3,000 aka tura ƙasar Saudiya tun bayan wani hari akan masana'antun sarrafa man Saudiya da aka kai a watan da ya gabata.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Nigeria, kwanaki 3 kacal da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙawa haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasa kasafin kuɗin shekara 2020 har majalisar wakilai ta yi wa kasafin karatu na biyu. Wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta haɗa mana rahoto akan haka.
Daga wannan mataki, kundin kasafin kuɗin zai koma hannun kwamitoci, su kuma za su gayyato shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin su yi bayanin kasafin kuɗin su da yadda za su aiwatar da su. Wani abu da ya ɗauki hankali shine yadda 'ya'yan majalisar wakilan dukansu suka haɗa kawunansu suka amince da kundin kasafin kuɗin har suka yi aiki a kai baki ɗaya. A nan, ɗan majalisar wakilai mai wakiltan Koko Bese da Mayama a jihar Kebbi, Shehu Muhammad Wamban Koko, ya yi bayani.
Majalisa ba irin wanda suka sani a baya bace. Wannan majalisa mai son 'yan ƙasa ce, wannan majalisa mai son 'yan Najeriya ce, wannan majalisa mai tausaya wa talakawa ce. An kawo wannan abun kwana uku da suka wuce, majalisa ta duba, saboda ya fito daga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, majalisa ta kuma ta duba, aka yi muhawara kusan awa biyar, aka kalli abun nan, aka duba, aka kalli to wannan abubuwan saboda 'yan Najeriya aka wuce. Saboda haka, abun da mamaki ma, hatta da 'yan adawa, MPDP da sauran ƙananan jam'iyyu, ita ma PDP ma ƙaramar jam'iyya ce a wurinmu, da sauran 'yan ƙananan kaya duk sun amince da abin da muka yi. Saboda na farko mun fi su ƙarfi, kuma abin da aka kawo na gaskiya ne, ba ƙarya a ciki. Daga wurin Muhammadu Buhari ya zo, kuma muka kalla muka ga hakan ne muka amince.
Ganin cewa jam'iyyun adawa da ke majalisar wakilan ma sun amince da wannan kasafin kuɗi na shekara 2020, sai na tambayi shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ko ya yake kallon kasafin kuɗin, sai ya ce,
tsakani da Allah ban taɓa farin ciki ba tun da aka fara demokradiyyar nan irin wannan lokacin. Wannan shi ne abinda muke nema, a samu haɗin kai tsakanin majalisar tarayya da ainihin ɓangaren gwamnati. Na iya tunawa ni kaina na kai majalisar tarayya ƙara kotu kan wani kujiri da ta yi wanda muka sani cewa inda mun bashi ya ci gaba da sun ɓata tsarin gwamnati. So wannan tsarin da aka ɗauko na zaman lafiya tsakanin executive da legislature, tsakani da Allah yanzu ne nake tsananin ɗan Najeriya zai dara, amma da kawai bige-bige ake cikin duhu.
Amma ga mai nazari akan tattalin arzikin ƙasa Aminu Jumare ya ce yana ganin kasafin ya kamata ne a taɓa wasu fannoni da a ganinsa zai sauya abubuwa a rayuwar talaka.
Da gaskiya ni tunani na wa inda zai yi wa ce an samu an mai da hankali akan sha'anin ilimi, ya zama kasafin sha'anin ilimi shine kan gaba. ta yadda akalla ko ba komai ya funa komai ya funa ko ina kuma akwai kudade isassu akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin ya Allah ta kyautata makarantu ta bada abin da ake cewa scholarship kudin da zai taimaka wa dalibai su karo ilimi sannan kuma da kudaden yau da kullun na albashi da allowance da allowance da sauransu wanda za a rika baiwa su kansu malaman da makamantansu wanda zai kara haɓaka sha'anin ilimi kuma idan kika dubi sha'anin wato ilimi a wasu kasashe misali America kasafin kudin da ta yi a wannan shekara kusan ana magana dala biliyan 60 da wani abu mu kuma muna maganan naira biliyan 100 da wani abu wanda yake in aka duba sai aga ai akwai gibi wannan gibin kuma shi yake so a toshe ta da ilimi zai bunƙasa ilimi ba shine aka ce gishirin zaman duniya ba kana amanta sannan kuma sai sha'anin kiwon lafiya to kiwon lafiya ma dole a mai da hankali a kansa dan saboda sai kana da lafiya ne ma zaka iya neman ilimi sai kana da lafiya ne ma zaka iya zuwa gona sai kana da lafiya ne ma zaka iya siyasar saboda haka wannan al'amura guda biyu ilimi da kiwon lafiya dole ne fa ayi kokari a mai da hankali akan su ya zaman to sun baiwa sauran abubuwan da aka mai da hankali akan su rata mai tsawon gaske
majalisar wakilan ta dauki hutun makonni biyu zuwa ranar 29 ga watan Oktoba Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gaishe da Madina Dauda. Hukumar matatan man fetur ta Nigeria NNPC ta bada sanarwar fara haƙo mai da ta ce an gano a yankin kogin Gongola a jihar Bauchi. A farkon shekarar nan ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da fara haƙan rijiya na mai a yankin. Ga wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Hukumar matatan man fetur ta Najeriya NNPC ta ba da sanarwar gano man fetur a yankin arewacin Najeriya a wani yanki da ake kira Gongola Basin da ke arewa maso gabashin kasar. Wata sanarwa da kakakin hukumar Mr. Sam Makoji ya fitar ya ce wannan rijiyar man mai suna Kalmani River na biyu shine wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da fara haƙo man fetur din a watan Fabrairu bana kamar da hukumar ta NNPC ta yi bayani tuni tare da haɗin gwiwar hukumar matatan man fetur ta kasa da kasa da ake kira Shell suka yi nisa wajen haƙo man fetur din tare kuma da ci gaba da tantance adadin sa tun ba yau bane dai ake hasashen cewa akwai man fetur a yankin arewacin Najeriya da suka hada da yankin Sokoto da Bidda da Benue da kuma Gongola da kuma yankin Chadi batun ma ya fi kamari ne bayan da jamhuriyar Niger da kuma kasar Chadi suka fara haƙo man fetur din da kuma sayar da shi a kasuwan duniya to koya masana haƙo man fetur a Najeriya suka ji da wannan bayani da hukumar ta NNPC ta fitar tambayar kenan da naiwa Dr. Babangida Jibrin Wushishi wani masanin haƙan man fetur da ke aiki da wani kamfanin haƙan man fetur mai zaman kansa da ke nan Lagos.
Shi wannan mai da aka ce an samu a Kulmani to River wato da gaske ne tabbas an samu mai saboda harkar neman mai idan aka haƙa rijiya aka samu mai to akwai abin da akan yi wanda akan kira a turanci well test wato shi wannan well test akan yi shi ne saboda a san ko ganga nawa na mai da kuma gas za a iya fitarwa daga wannan rijiya shi tasirin samun wannan mai ga sauran sedimentary basins a Najeriya kamar yadda ka faɗa Bidda Basin, Sokoto Basin, Chad Basin da sauransu shi ne cewa wato duka kamanninsu ɗaya ne geologically kenan kamanninsu ɗaya ne so idan an samu mai a guda za a ƙara samun ƙwarin gwiwa cewa za a iya samu sauran sedimentary basins so wannan abu wato babban labari ne mai daɗi ga mutanen Najeriya ga mutanen arewa
su ma dai al'umma wannan yanki na arewa maso gabashin kasar sun bayyana jin daɗin su da wannan labari kamar da wasunsu suka shaida mani
gaskiya na yi murna 100% sosai da sosai tsakani da Allah don samun wannan mai zai ba da dama za a samu ayyuka, sannan bayan ayyuka da za a samu gwamnati za ta samu kudade na shiga, ko ba gaskiya ba? Don haka Buhari muna ba shi goyon baya 100% akan wannan aiki da za a yi.
To baba, ka ji dai wannan alamar ne na man fesa a arewa, ya kaji?
Ka ji dadi ko ba komai? To ina ga kamar mun futa gori, an ce mu daman nan ce mazauni ne. To tunda Allah bin giya kamu ne shi gida, sai gwamnati ta maida hankali ta fito da shi don mu futa gori. To ai dadin yan arewa baki ɗaya ne kenan. Kuma kaga har yanda dai da nake cewa mun futa wani cewa dai mai dai basu ga amfanin sa ba. To tunda ya samu anan, to ai kaga mun ji dadi na arewa baki ɗaya, yana da amfani kuma.
A waje ɗaya dai yanzu haka a masana harkokin zamantakewa da kuma siyasa, na ganin fara hukumar fetur a yankin arewacin Najeriya zai taimaka wajen daidaita bambancin siyasa da ke faruwa tsakanin yankin arewaci da kuma kudancin Najeriya masu arzikin man fetur. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Yalikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin 2020 da ya haura naira tiriliyan 10. Kotun ƙarar zaɓe ta tabbatar wa Bala Muhammad na PDP nasara a zaben gwamnan Bauchi. Maza wajen dan majin Katagun mai mara nasarar baya ne.
Din Najeriya, kai barin je maka mayan, cire maka mayan, maka ta karamin mahaukaci. Duk Afirka bayan da ake siyasa irin Bauchi.
Tuni APC ta bakin shugabanta a Bauchi Ubanana tace za ta ɗaukaka ƙara. Rundunar 'yan sanda a Kaduna ta ce ta damƙe masu satar mutane 50 ciki har da waɗanda suka taɓa sace Sheikh Algarkawi. Wannan ya zo ne satuka bayan babban sufetu Muhammad Adamu ya ce yawancin barayin ma sun kwanta dama.
Harbi ne muka yi da su, yawancin su sun mutu gaskiya. Yanzu haka sun bar hanya.
Yan bindiga sun saki bulla a wasu san Zamfara, duk da matakan sulhu da gwamna matawalin Maradun ya dauka.
Sada gudai dan bango gizazza
suna kashe mutane ne ko suna bautar da su yadda suka yi baya?
Akwai wani yaro da ya masa kengiriya sun kasa sanduna sun kabuje.
Dai daga al'ummar da suka she da ganin barayin, Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne jagoran 'yan shi'a a jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya Katsina, da kuma Malam Ishaya Abubu Bajama daga Bauchi. Ga Sheikh Yakubu Hassan.
To insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kaman Kiristoci, Yahudawa da Musulmi ana ce masu ahlul kitabi, ma'ana wayayyu, mutane wanda suke wayayyu, wanda komai za su yi suna da dalilin da yasa suke cin abinci ne, barci ne, tafiya ce, mu'amala ce, gaisuwa ce, makwabtaka ne, duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi, ba a makance suke tafiya ba, suna tafiya ne bisa basira. Shi yasa ake ce masu ahlul kitabi, Alkur'ani kira su ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, wato wayayyun mutane. Wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima, saboda Allah ba annamimi bane. Baya cewa kana da yancin kai ka zama Kirista, wance yana da yancin ya zama Musulmi, wance yana zama Yahudi, sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya, kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa, sannan kuma a ce an samu faɗa. Sai dai idan akwai son zuciya, ko duniya ta gitta, ko hasada, ko wani dalili. Amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya, to gaskiyar magana babu inda zaka ga sun yi karo ballantana su hada fada. Wannan kenan. Na biyu, addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya, hatta da gangan jikinsa, hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa, yadda zai zauna lafiya da matarsa, yadda zai zauna lafiya da iyayensa, yadda zai zauna lafiya da danginsa, makusantansa, da makwabtansa, da jama'a, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. To sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki, kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kowa abin da shi za a yi mishi. Saka wanda yake so ya samu rahmar Allah, ya shiga aljanna, ya samu yardar Allah, to dole fa sai yayi addini, saboda ta hanyar addini ake samun wayannan. Wanda yace ba za ka yi addini ba, ko ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba, domin sai an yi addini ake samun lada, sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama, sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna. To abin da yake ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa ba ka shiga aljanna ba, ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsugunna ka bauta ma Allah ba, ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna. Don kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane, kuma ba kirista bane, kuma ba ma ba yahudu bane, wato su ba ma abota littafi bane, a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi. To mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi. Ko dai alakar addini ya hada ku, akwai ka'idodin da ya tsara maka wanda za ku zauna tare. Ko kuma a'a, babu ba addinin ku ɗaya ba, amma ɗan adamtaka ta hada ku, shi mutum ne kai mutum ne, shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne. Saboda haka yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so din an tsaga zaka ji zafi, to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yadda ba za ka so a takura ka ba, to kar ka takura wani, saboda shi mutum ne, alaƙarka da shi shi mutum ne. Sannan kuma menene yayi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi? Hasken rana yayi mana kadan ne, ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani, sannan ya ji hasken rana. Iskan shaka yayi mana kadan ne, sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abin da sun mana kadan ne, da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan. Kasuwanni sun yi kunci ne, arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga farar da ka bar duniya har ka bar duniya, akwai hannun wani a ciki, ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi? Kaga duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba, baronsu da addini. Abin da ya dame su shi ne menene za su samu na duniya, ko muƙani ko tarkace. In muƙani ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai, dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma. Ko kuma a Ibo sun fi samun makamai, dan mai Ibo zai samu muƙani iri kaza da kaza, shi ko dan arewa bai samu. Ko kuma yan arewa su suke da shugaba, shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka, dan menene zai zama su kadai ke da komi da komi? To ta nan ne rigima take tasowa. Ashe kaga ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. Kuma duk in ka duba da kyau sai ka ga cewa kuma waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da yahudi ne da wane ne, kowa addininsa, ba wanda addininsa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addininsa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan.
Shi ma Malam Isha Abuba ya ce,
jama'ar arewa, ina sallama da fatan alheri ga duk mai sauraro na. Kwana biyu arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta, na rashin zama lafiya, na kuma rashin cigaba, kuma ba wai ba za a iya rayuwa da yayi daban da haka ba. Muna buƙatar mu yi gyara wajen zamantakewarmu da juna, muna buƙatar fahimtar juna, kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba. Amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu, bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu. Amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa. To shi zamantakewa tare yana buƙatar mutunta juna, yana buƙatar sauke nauyi, yana buƙatar fahimtar juna, yana buƙatar sauke nauyin da maganar Allah ya koyar da mu kowannenmu. So zancen wani kabila Fulani ko Sawa ko kabila wani kabila daban a arewa ko TV ko Bayerbe da kenan Arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba sun suke hana mu zaman tare ba, son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance. Kowa ya sami dama, yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba. So lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu, mu fahimci bukatun kanmu a kanmu, mu yi zamantakewa irin wanda zai taimake ni in taimake ka. Duk randa ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda ƙabilarsa, kai abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani. Komi kashin wannan din. Duk randa ka raina wani saboda tsawonsa ko gajartarsa, bayan Allah ya yi shi, Allah ya ga dama ne ya yi shi haka, lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don cigaban ƙasarmu. Amma in mun zauna mun ɗebe shi da gaba, waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar cigaban rayuwarsu a kan waɗannan gaba ba don cigaban jama'a ba, mu yi hankali da su a cikin jama'a. Wasu a cikin 'yan kasuwa suke, wasu a cikin 'yan siyasa, wasu a cikin shugabanni na jama'a. Mu yi hankali da su, duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore, to wannan gaban in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa. Sannan ko ilimi mu yi shi yadda kowa zai sami dama, don wani lokaci duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba, ka dinga fifita ‘ya’yanka a kansa, to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan ‘ya’yanka. Don haka ko kun fi yawa a gari, kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari, ku yi musu adalci, ku yi musu abin da ya kamata a yi musu. Ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku, akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban. In mun yi irin wannan zama, sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa, ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba. Inda kai sarki ne, kai shugaba ne na gwamnati, inda muke samun wahala shi ne warereniya da ake sawa. Kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. To irin waɗannan gaba haka cikin gida, sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so, a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so. In ba mun yi magani irin wannan muka sauke nauyi, ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi, na makwabtaka da shi, na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama, ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci. Lokaci ya yi da za mu fito fili muna magana da juna a fili, a daina nukura, saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi, kuma ba su da tushe balle makama, amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso. Sai a hau kansu da su ake aiki, a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi, ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba. So lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu, a fito fili a yi magana a kai a magance shi.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, kafin mu kammala shirin mu ga labarai, amma wannan karan a takaice. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da 100,000 sun rasa matsugunansu ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiya ke kaiwa a arewacin Siriya. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu sun fito ne daga Rasline da Tal Abyad. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakarun Turkiya sun kwace garin na Ras Alain da ke bakin iyakar kasar kamar yadda Turkiya ta yi ikirari. To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe insha Allah za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin, sai kuma injiniyan namu na yau Greg Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.